الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a a wannan masallaci mai albarka masallacin Usman ibn Affan a nan gadan kaya a cikin garin Kano a yau 27 ga watan Rabi'ul Thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1432 wanda kuma ya zo daidai da 1 ga watan 4 miladiya ta 2011 a wannan majalisi da muke tafsirar alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul a'la kuma za mu tashi daga kan aya ta 9 fa zakkir inna fa'ati dhikra
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
نعم الله مدوكك سركية فذكر دعوتك تناتر inna fa'atul dhikra idan tunatarwar zaka amfanar sayar takkaru man yasha da sannu wanda yake tsoron Allah zai wa'azantu wa yatajannabu hal ashqa kuma mafi shakawa zai nisanci tunatarwar allazi yasla an-nar al-kubra wanda zai shiga wuta mafi girma thumma la yamutu fiha wa la yahya sa'annan ba zai mutu a cikinta ba kuma ba zai yi rai ba qad aflaha man tazakka hakika wanda ya tsarkaka ya rabauta wa zakara isma rabbihi fa salla kuma ya ambaci sunan ubangijinsa sa'annan yayi sallah bal ba haka lamarin yake ba tukfiruna alhayata ad-dunya kuna dai fifita rayuwar duniya ne wal akhiratu khairun wa abqa alhalin lahira ita ce mafi alkhairi kuma ita ce mafi wanzuwa inna hadha lalle wannan tunatarwar lafi suhufil ula tabbas tana cikin littattafan farko suhufi ibrahim wa musa littattafan annabi ibrahim da annabi musa bayan Allah madaukakin sarki ya kwantarwa da annabi sallallahu alaihi wa sallam hankalinsa akan wannan nauyi da ya dora masa nauyin karbar wannan sako daga ubangiji na alqur'ani da musulunci da kuma sauƙaƙa masa wannan nauyi ta hanyar yadda ubangiji madaukakin sarki zai karantar da shi alqur'anin ya kuma kinsa masa rike alqur'anin a zuciyarsa da kuma fahimtarsa sannan kuma ya yassare masa ya sauƙaƙe masa hanyar isar da shi Allah madaukakin sarki ya kwantar da zuciyar annabinsa sallallahu alaihi wa sallam akan wannan cewa kada ya damu, kada hankalinsa ya tashi, Ubangiji madaukakin sarki zai tallafa masa wajen isar da wannan sako mai nauyi da ya dora masa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa wa yassiruka lil-yusra. Wannan lallashi shine da Allah ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam da kwantar masa da zuciya, da kwantar masa da hankali, da yi masa alkawarin tallafi da taimaka masa yadda zai ji saukin isar da wannan addini. To sai Ubangiji ya ce fazakir, dan haka kai wa ka tunatar ka fadakar. Aka shafe maf'ul din domin za a fahimce shi daga siyakin magana. Fazakirin nasa, ka fadakar, ka tunatar, ka wa'azantar da mutane, ka karantar da su abinda Allah ya karantar da kai. Inna fa'atiz zikra, idan tunatarwar ta yi amfani. Wannan in malaman tafsiri da na luga sun tsaya wajen tantance ma'anarta. Shin in ce shartiya, wato fazakir inna fa'atiz zikra, ka tunatar, in tunatarwar da ta yi amfani, ta yadda zai zama ma'anar ayar, idan ka kula cewa tunatarwar da karantarwar da za ka yi wa mutum ko wani gungun mutane za ta amfane su, to ka yi. Idan kuma ka kula cewa tunatarwar da karantarwar da wa'azin ba zai yi amfani ba, ko ba sai ka yi ba, ya zama da wannan in shardiya ce, inda za a samu amfanin wa'azi da tunatarwa da faɗakarwa to ka yi. Inda kuma ba za a samu amfanin wannan ba, to kada ka ɓata lokacinka a kai, ka yi ma wanda zai amfana da abin da za ka faɗa wannan tunatarwar da wannan wa'azi. Wasu malamai suka ce in huna bi ma'ana kad, wato ka tunatar, haƙiƙa tunatarwa za ta yi amfani, wato ka tunatar, tabbas tunatarwa za ta yi amfani. Fadhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin, ka tunatar, lalle tunatarwa tana amfana da mu, tana amfana da mu'minai. Saboda haka in anan ta zama bi ma'ana kad, wasu kuma suka ce in anan bi ma'ana id, ka tunatar, in nafa'ati zikira ay iz nafa'ati zikira, wato tunda dai tunatarwar za ta yi amfani to ka tunatar. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, ay iz kuntum mu'minin, kada ku yi rauni, kada ku yi bakin ciki, ku ne a sama tunda kun kasance musulmi. Wato wasu suka fassara in anan bi ma'ana iz, wato tunda tunatarwar nan tana da amfani to ka tunatar, wato ba yadda za a yi ka tunatar kuma tunatarwar ta yi amfani, ko da ba ta amfani wanda ka tunatar a lokacin ba, kai za ta amfane ka, ko ba komai ba ka sauke nauyi, ko ba komai ba ka tsayar masa da hujja, kaga shi kansa wannan amfani ne, to ka yi wannan tunda har za ta yi amfani. Wasu kuma suka fassara inda ma'ana haihu, fadhakkir haithu tanfa'u, haithu tanfa'u adh-dhikra, wato kai tunatar, inda tunatarwar za ta yi amfani, kenan akwai wanda za ta amfanar, akwai wanda ba za ta amfanar ba. Wasu kuma suka ce akwai mahzufi a ciki, wato fadhakkir in nafa'ati adh-dhikra aw lam tanfa. Wannan maganar Farrah ne daga cikin malaman lugha, ya ce an yi hasin wala fadhakkir in nafa'ati adh-dhikra ay in nafa'ati adh-dhikra aw lam tanfa, ka tunatar, sawa'un tunatar wa ta yi amfani ko ba ta yi ba, kai dai an dora maka ka tunatar. To ana abinda za mu fahimta shine Ubangiji madaukakin sarki ne ya umarci Annabi sallallahu alaihi wa sallam da dukkan wani mai karanta Qur'ani musulmi da cewa ya tunatar. Sannan Ubangiji ya sanya wani sharadi, inna fa'ati adh-dhikra, wanda ba a hannunka yake ba, kai ba za ka iya gane cewa in dai wa'azi da zai yi amfani ko ba zai yi ba, ba za ka gane wannan ba, domin wannan wani abu ne a hannun Ubangiji. Al-qulubu bi yadillah, zukata a hannun Ubangiji suke. In ya ga dama sai Ubangiji ya shiryar da mutum ya yalwata kirjinsa da musulunci. Man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyatan harajan, kannama yas'adu fi sama kaga wannan aikin Allah ne in ya ga dama ya yi wa kirjin mutun ya yadda da abin da kake faɗa ran take in kuma ya ga dama ubangiji ya sanya kirjin mutun ya zama a takure a matse wato ya kiyaye ya ki amincewa wannan kalmar da zaka faɗa ta gaskiya ta kasa samun kofa ta kasa samun inda zata wato shiga zuciyar wannan da kake wasa da haka wannan ba aikin ka bane aikin Allah ne da haka a cikin mutane akwai wanda zaka yi wa'azi ya ji akwai kuma wanda zaka yi wa'azi ba zai ji ba akwai wanda zai yarda nan take akwai kuma wanda sai an kwana biyu ya dade yana maimaita maganar a kwakwalwarsa yana nana ta ta sannan kuma ya gano cewa abin da ka faɗa masa daidai ne shi yasa ubangiji a gaba yace sayyadakkaru man yakhsha wa yatajannabu alashqa saboda a cikin mutane ana samun wannan ana samun wannan in kai wa'azi za a samu wanda zai ji tsoron Allah wanda yake jin tsoron Allah wa'azin nan sai ya ratsa masa zuciya sai ya amfana da shi akwai kuma wanda yake mafi shakawa mafi tsiya cewa a ranar gobe kiyama shi kuma sai ya fara nisa ta hanyar wannan wa'azi don haka dan Allah madaukakin sarki ya umarci Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wa'azi a cikin mutane da wanda zai ji wa'azinsa da wanda ba zai ji ba akwai zuka ba irin su Abu Jahal kaga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi musu wa'azi kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'murun bi an yad'uhu ila al-iman an dau an umarci Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kira irin su Abu Jahal zuwa ga yin imani da Allah da ranar lahira da gaskiyar manzo sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar alqur'ani amma wannan wa'azi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tai masa shi bai amfane shi ba bai amfane al-Walid ibn al-Mughira ba bai amfane Utba ibn Rabi'a ba da ire-iren waɗannan sanadin Quraysh da Annabi yayi tai masa yayi tai musu wa'azi ma wa'azin bai amfane su ba kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai daina kiran su zuwa ga musulunci ba domin wannan amfanarwar daga Allah take فذكر ان فاعت الذكرى سيذكر من يخشى سن wanda yake jin tsoron Allah zai wa'azantu wanda duk yake jin tsoron Allah al-khashiya wanda yake girmama ubangiji tare da jin tsoron sa to wa'azi zai shiga zuciyarsa zai kuma amfanu da abin da ake gaya masa da wa'azi ashe kaga daga cikin asbab dalilai wanda suke sa wa'azi yayi amfani ga mutum ya zama na akwai khashiyatullahi fi qalbi yana ganin girman Allah wanda baya ganin girman Allah dan ka ja masa alqur'ani dariya zai yi dan karanta masa ko a so ka kai masa ayoyin alqur'ani gaba daya ba za su ratsa zuciyarsa ba dan baya jin girman ubangiji a zuciyarsa wanda yake jin girman ubangiji a zuciyarsa to shine da zarar ka ja ayar alqur'ani sai ka ga zuciyarsa ta girgiza تعالوا روى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون اذا زار ان قرات مس اي الله سي قال ايمان زوجي ستروروا تغكدا ودان علامه شيء تصورن الله اثر الخشيه كما شيء ني لوكتين da aka tunatar da mutun zai tila zai tila zai wazantu ويتجنبها الاشقاء الاشقاء ما في سيئه cewa mafi tsiya cewa kenan akwai wanda yake shaqiyun ne amma wannan ashqari ya fi shi yasa wasu malamai suka ce shaqiyun ta rayuwa mutum ya zama shaqiyun saboda ya saba wa Allah saboda ya aikata ma'siya ya zama ya gamu da wata tsiya ta lahira da lokacin da kowa yake tafiya aljanna shi a tanka da ke sa zuwa wuta wannan shaqawa ce to amma ashqa shine wanda yafi shakawa wanda yafi tsiya cewa shine kafiri shi yasa wasu malamai suka fassara ashqa adan da cewa ana nufin kafiri domin yafi mu'mini mai sabon Allah shakawa yafi shi tsiya ya a lahira domin shi mu'mini zai fito da za a fito da shi daga wuta ko da an masa hukuma an masa azaba ta wannan lokaci to za a fitar da shi a kai shi aljanna bayan an wanke shi daga laifukan sa sabanin wanda ya mutu kafiri wa ba'un bi kharij ila min annar shi wannan babu ranar fita saboda haka kaga shi ne ashqa wasu malamai suka ce ashqa ana nufin kafiri a cikin wannan al'umma domin in ga kwatanta shi da kafiri a cikin al'ummomin da suka gabata to shi ashqa yafi shi kiyacewa yafi shi lalata kamar yadda ka san wannan al'umma أسعد الأمم inga kwatanta da al'ummar annabi Nuhu, annabi Ibrahim, annabi Musa, to wannan al'umma ita ce a gaba, eh tafi sabon dace. To haka nan a cikin kafirai ma kafiran wannan al'umma sun fi ainihin sauran kafirai, sai a cewa don haka ashqa anan, wato kamar muqarana ce tsakanin kafiran wannan al'umma da kuma al'ummomin da suka gabata. To Ubangiji bayan ya faɗi ashqa din, sai kuma ya sifanta shi, ci allazi yasla an-nar al-kubra. Idan ba manta ba wannan sura a bisa lissafin jerin gwanan saukar surorin Al-Qur'ani, wannan ita ce ta takwas. Kaga ashe a lokacin Al-Qur'ani yake sauka, ya fara sauka, akwai buƙatar ayi arkaiwa mutane bayanin musalahatinsa. Idan an ce ashqa, wani zai ce menene ashqa, tunda a lokacin ba a gama tantance wato yaran shi Al-Qur'anin da ya sauka da shi ba, a gama tantance musalahat Al-Qur'ani ba. To sai Ubangiji ya ba da ansa, wane ne ashqa? Ce allazi yasla an-nar al-kubra, allazi yasla an-nar al-kubra, wanda yake zai shiga ya kuna. Domin as-salu shine shiga wuta tare da konewa, shine tasliya, wato tasliyatu jahim, wato a sa mutum a cikin wuta sannan kuma a kona shi da wannan wutar da ya shiga cikin ta. Allazi yasla an-nar al-kubra, wanda zai shiga wuta mafi girma. Wuta mafi girma a nan, wasu malamai suka ce an sifanta wutar lahira ita ce wutar jahannama, da cewa mafi girma ce idan aka kwatanta ta da wutar duniya. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wutar ku ta nan duniya juz'un da min 70 juz'an min nari jahannam, wato yanki ne, wani bangare ne daga wato bangarori 70 da wutar jahannam. A wata riwaya min mi'ati juz'in, wato wani bangare ne daga, wani kaso ne daga cikin kaso 100 na wutar jahannam. Kaga kenan, wannan wutar da muke amfani da ita ita ce sugura din, wacce kuma ita ce kubra. Kubra abin nan afalu tahdil ne na al-kabira, wato ba ma sayasla an-nar al-kabira, sayasla an-nar al-kubra, wato zai shiga wuta mafi girma, ba wai kawai za mai girma ba, a wacce tafi girma. Kaga wannan wasfi ne don a ƙara tsorata ka, ka firgita da sha'anin wutar jahannama. Wato al'amarinta ba ƙarami ba ne, al'amari ne babba. Wasu malamai suka ce a nan ana nufin wutar jahannama tabaqati, darakati, kamar yadda Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, sauraka darakati, hawa-hawa ne. To wanda yake al-ashqa shine kafiri a cikin wannan al'umma, to yana cikin annarul kubra din. To kaga kenan al-usat min al-muwahhidin fi hadhihi al-umma, masu saban Allah cikin wannan al'umma su kuma za su zama a cikin wutar da bata kai wannan ba, sai zama sun bude a cikin annarul kubra. Allah ka kiyaye mu koda da suguran ne ma, dan suguran can tafi suguran nan. To wannan wannan al-ashqa shine a cikin annarul kubra. Kafirin wannan al'umma yana cikin azaba, wutar jahannama take mafi girma. Ubangiji ya ce summa, kara fito da sifar wannan wutar, summa littarafi, summa la yamutu fiha wa la yahya, sannan ba zai mutu a ciki ba, kuma ba zai yi rai ba, ba zai mutu ba, ma'ana ya mutu ya samu hutu. Domin duk abin da ake yi idan aka ce mutum shikenan ya gaba rai ya fita daga jikinsa, shikenan duk wata azaba da za a yi wa gangar jikin ba za ta ji ba. Ma bi jurhin li mayyitin ilamu, da za ka yi ga yiwa mamaci wato rauni a jiki ba zai ji raunin ba, saboda an cire ruhin wanda ita ce musabbabin jin alam din. To shi ba zai mutu ba, ta hanyar a cire masa rai ya dawo baya jin zafin abin da ake yi, baya jin zafin abin da ake yi masa na azaba. Don haka kuma ba zai mutu ba, la ya mutu fiya ba zai mutu, kowa la ya haiku ba zai rayu ba,
ba zai rayu ba a ran rayuwa mai dadi, rayuwa mai hutu, rayuwar da babu azaba a ciki, ba wannan ba wannan. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wallazina kafaru fi dari jahannama la yuqda alaihim sayamutu wa la yuqaffafu anhum min azabiha min shay, kadhalika najzi kulla kafur. Wadanda suka kafirta suna da wutar jahannama, la yuqda alaihim sayamutu, ba za a gama da su ba su mutu, wa la yuqaffafu anhum min azabiha, ba kuma za a sauƙaƙa musu azabar ta ba. Kamar yadda Allah yake cewa wala da ya maliku liyqdi alaina rabbuk qala innakum makithun, suka yi ta ifaɗi fa suna kiran maliku maliku, ubangijin ka roƙa mana ubangiji ya gama da hukumana, wala kashe mu mu huta. Karshe a amsar da za a gaya musu sai ta fa azabar ciwo, innakum makithun, nan za ku yi ta zama har abada, babu ranar fita. Innahu man yati rabbahu mujriman fa inna lahu nara jahannam, fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Wata kai yazo wa ubangiji yana mai babban laifi, wato yana kafiri, to yana da wutar jahannama, ba zai rayu a ciki ba, ba zai mutu a ciki kuma zai rayu ba, wato ba zai mutu ba, ma'ana ba zai fita, ba zai fita daga wato rai sa, ba zai fita daga jikin sa ba, sai ba zai zama ba ya jinza, ko ba zai rayu rayuwar da babu azaba a ciki ba. Shin akwai wani wanda zai mutu a cikin wutar jahannama, ko kowa a wutar jahannama ba zai rayu ba zai mutu ba? Na'am. Eh, kace na'am. Nan dai ga shi ubangiji ya sifanta wutar da al-ashqa, al-ashqa na da al-ashqauna, wato kafirai za su shiga ciki. Allah ya ce in ya shiga alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Ubangiji ya sifanta wutar kafirai da cewa ita ce idan aka shiga ba mutuwa ba rai ba, to wutar usat fa, wanda yake mai saban Allah, in an sa shi a wuta wutar da kona shi zai mutu, ko shi ma la yamutu fiha wa la yahya, duk dai ne ko? To ya waccan ayat da take cewa waɗanda suka kafirta suna da wutar jahannama, waɗanda suka kafirta, ma'ana har ma wanda ba su kafirta din ba, wato yanayin iri ɗaya ne, ba mutuwa ba rayuwa. Hadisin Abu Sa'id al-Khudri a cikin Sahih Muslim ya bayyana wannan mas'ala. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa amma ahlun nar alladhina hum ahluha la yamutuna wa la yahyaun wa amma unasun yuridu Allahu bihim ar-rahma fayumituhum fil nar sayadkhulu alayhim ash-shufa'a sayakhudhu ar-rajulu ansarahu فيربتهم او كما قال او قال ينبتون في نهر الحياه او قال الحياه او قال الحيوان او قال نهر الجنه فينبتون نبات الحبه في حبيل السيل. ولا حديث جاء انس تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم اما اهل النار الذين هم اهلها اما انوتا ودنسوني انوتا sune ahalinta la yaquna wa la yahyaw, ba za su mutu ba za su rayu. Wa amma udatun abba wa mutane yuridu Allahu bihim ar-rahma, wanda ubangiji yake nufin su da rahma, fa yudhikuhum fil nar, sai ya kashe su a wuta. A wata riwaya, a riwayar Muslim da shi wannan hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fayanaluhum min azabin nar بسبب ذنوبهم او بسبب خطاياهم ثم اماتتهم اماته. wanda suke wasu mutane wanda su ba alul aluha din ba, amma an san saboda zulbun su, annabi yace sai azaba ta same su gurgurdan zulbun su ko gurgurdan laifukan su, sannan wannan wutar ta kashe su ibatatan. Kaga wannan kalmar imatatan tana da mautin ne haqiqi, mautatan ce haqiqiya, wato mutuwa ce ta haqiqa, ba mutuwa majaziya ba, kamar yadda wasu ke so su ce a wato a sa musu bacci, Ibn Rajab yace a kalmar imatatan Ibn Rajab yana da wani tafi sunan shi at-tahwif min azabin nar a ciki ya bidiro masala haka nan Qurtubi a cikin at-tazkira li ahwali al-akhira li ahwali al-mauta wal-akhira ya bidiro shi ma masala anan annabi sallallahu alaihi wasallam yace to amma akwai wasu mutanen da Allah zai yi su da rahama sai ya karbi ransu a cikin wutar fayadkhulu alaihim ash-shufa'a sai masu ceto su shiga gare su fayaqulu ar-rajulu an sa'a mutun ya ebo mabiyansa wato wadanda aka ba su damar su yi ceto cikin annabawa da sahabbai da sauran salihai da Allah zai ci kwaje ya ceto wanda yake gani dan uwa ne mai imani a zuciya saboda haka sai zai su dauko su daga cikin wuta a fito da su daga cikin wuta sayin bitum ubangiji ya sake tsoro shi a wata riwaya annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake cewa sai ayi izini ga ceto kuma yu'zanu fi shaqa ayi izini da cewa ayi ceto aka yi ceto sai a ebo waɗannan mutane fa yufarraquna ala anhari ala anhari janna ثم يقال لأهل الجنة أفيضوا عليهم سيأذبا أوجن والقول من الجنة سنة أجو إن الجنة فلا رامس روى روى نرى روى سيسو ساكي الروى كما يندك تسن وتقلني سنة الروى أئن الروى يبدانا يقاطو تركشي أنا ذا سيسو ساكي الروى باقريبي annabi yace fa yabutu na nabatar hibbati fi habil sayyid sai su fito kamar furanni a gurin da wato a cikin sharar da ruwa ya koro haka za su fito a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa amma tarawna shajara ba ku ga bishiya ba takunu khadra za ta zama kore sha kuma takunu safra sannan ta dace ba su fadi kuma takunu khadra sannan ta dawo kuma yin kore sha har wani sahabi ya ce kai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam a kauye yake zaune wato dai ka sifanta yadda tsoro yake yi to kaga wannan hadisi ya nuna cewa wanda suke usatu hadhihi al-umma masu safu wanda suka yi laifi a cikin wannan al'umma in an sa su a wutar ubangiji ya yi musu azaba gwargwadon laifin su za su rubuta za su mutu har zuwa lokacin da ubangiji zai yi izini da zo a cece su za zo a same su sun kore sun kurmus kawo bakin gawayi a fito da su kuma daga baya ubangiji ya yi ba musu ruwan rayuwa dan da su dawo su tsoro kamar yadda tsoro yake fitowa a gefen teku a gefen korama aka sake tsorowa a hankali kuma za su tsoro ba karfi amma a hankali har su zo su yi karfi su zama sun kammala to ashe ka ga ba wai wannan la ya mutu wala ya haya ba ana nufin kowa da kowa ba wannan ana nufin sifar kafiri Allah ya kiyaye mu Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa qad aflaha man tazakka hakika wanda ya tsarkaka ya rabauta wa zakara isma rabbihi fa salla sannan ya ambata sunan ubangiji sai ya salla aflaha man tazakka hakika wanda ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake zuciyarsa daga shirka ya tsarkake zuciyarsa daga miyagun halaye ya bi abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi Allah ya ba shi da shiriya to wanda ya rabauta wa zakara isma rabbihi sallan ya abaci sunan ubangijinsa ya girmama ubangiji ta hanyar tasbihi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ya kira sunan ubangijinsa da girmamawa fa salla sannan ya tsayar da salla yayi ta a cikin lokutanta dan neman yarda Allah dan biyayya ga umarnin Allah da kuma bin abin da shari'a ta zo da shi wannan fasara ɗaya daga cikin fasarorin da wasu malamai suka yi ma wannan aya kuma wannan fasara ita ce gaban miya da ta kunshi bangarori da aikin ibada da bawa guda uku, bangaren da zuciya ke yi, da bangaren da harshe yake yi, da kuma bangaren da gangan jiki take yi. Kad aflaha man tazakka, wannan bangaren zuciya ke nan, af'alul qulub duk sun shiga cikin nan. Ya tsarkake zuciyarsa, ya tsarkaka daga shirka, ya tsarkaka daga munafici, ya tsarkaka daga miyagun dabi'u, hasada, ƙeta, kyashi. Haka nan wadakara suna rabbihi, ya ambaci sunan ubangijinsa, wannan bangaren harshe kenan. Ya faɗi kalmar la ilaha illallah, ya yi tasbihi, ya yi zikiri, ya ambaci Allah. Fasalla, sa'annan kuma ya yi sallah, wannan bangaren af'alul badal kenan. Kaga waɗannan bangarori guda uku duk wannan abin nan ta kunshe su gaba ɗaya. Lokacin da mutum zai musulunta, dole sai waɗannan abubuwa guda uku sun samu. Sai ya yi zama da ikhlasi a zuciyarsa lokacin da ya zo zai musulunta, ba wani abu ya gani ba, ba kawai tsoro ya ji ba, bara mu faɗa. Ba wai ya faɗa don ko a zaɓe shi ba, ya ji ana yarfa masa shi ba musulmi ba ne shi, to bara mu musulunta. Don a zaɓe shi, in an zaɓe shi kuma ya koma ruwa. A ya zo da ikhlasi, don Allah ya zo. Sannan kuma ya furta kalmar la ilaha illallah. In bai furta ba, ya za a tsaya musulunta, sai ya furta ta. To kuma da zarar ya furta, to sauran kuma ibadoji su biyo baya. Mafi ibada mafi girma kuma bayan kalmar shahada ita ce sallah. Saboda haka aka ambace ta nan, don ta fi sauran ibadoji ɗaukaka da girma bayan kalmar shahada. In har ta samu, to sauran kuma sai su biyo baya. To kaga wannan gababbiyar fassara ce da aka yi wa aya. Wasu kuma suka fassara kad aflaha man tazakka, wanda ya bada zakkar fiddakai ya rabauta. Wa zakara isma rabbihi, ya ambaci sunan ubangijinsa lokacin da zai fita sallar idi. Kabbarorin da ake yi, fa salla, sannan aka yi sallar idi. To wasu suka ce kai wannan tafsirin ai surar makkiya ce, kuma ta farko-farkon sauka lokacin guda sallar idi din ke da zakar fiddakai. Ta kanta ma dugun zakar ma ba a fallanta ta ba lokacin. To wasu suka ce ai ta yiwu haza mimma ta'akhkhara hukmuhu an nuzuli, cewa ai akwai abinda zai iya sauka daga baya kuma hukunci ya biyo baya. To duk me ya kawo wannan? Ku bar shi akan cewa magana ake yi, kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha. Magana ce dunkulalliya da za ta kunshi musulunci duka. Don haka lokacin da aka zo aka fallanta zakkar fiddakai, din aka fallanta aka shar'anta sallar idi, duk sai ta shiga ƙarƙashin ayar. Amma ba a takaita ayar akan su ba. An gane da wata takaita ayar akan su, ka takure ayar. Amma an kabar ta a buɗe. To yayin da aka fallanta su ko aka shar'anta su, su ma sai zo su shiga cikin wannan farfajiyar wato fassarar aya din mai faɗi, wanda wannan shi ya fi dacewa. Kad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla. Suka ce kuma wannan ai yawanci alqur'ani ana fara kawo sallah ne, sannan a kawo zakka. Aqimus salata wa atu zakata, ce ana gabatar da sallah sannan a faɗi zakka. In kun ce zakkar fiddakai ake nufi ana da sallah, da gabata a fara faɗa sallah, suka ce to ai zakkar fiddakai sai an fara yanzu ne, kafin sallah ake yin ta, shi yasa aka faɗa ta. Sannan kuma inda aka faɗi zakka bil ismi ba bil fi'li ba, to nan ne ake gabatar da ita, za ki gabatar da sallah a kanta. Amma da bil fi'li ne aka faɗa, kamar yadda Allah ya ce fala saddaqa wala salla. To suka dai ta kokari za su kare tafsirin, amma dai duka tafsiri ne da kowanne malamai sun faɗe shi. Allah ce bal tukthiruna hayatad dunya, bal ba haka abin yake ba, kuna dai fifita rayuwar duniya ne. Wato duk abin da yake jawo shaka'i, yake jawo iya cewa da bijirewa wa'azi da kasa amfanuwa da shi, shi ne fifita rayuwar duniya. kuna gabatar da ita akan lahira tare da cewa lahira kuma khairu wa abqa ita ce mafi alkhairi ita ce mafi manzuwa ladan lahira yafi na duniya sanda duniya bai karewa ce duniya fadiya ce wanda kuma baqiya ce duniya ajila ce kallal bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhir wannan tagaggawar kuke so na'am wannan yana daga cikin dabi'ar ta dan adam kullun ya fi san abu na gurkusa wanda zai ganshi da wuri-wuri ko kasuwanci ne aka ce ga wanda yanzu da ka fara zaka fara shi wannan kuma sai ya dau lokaci long life investment ne sai ka dan kwana biyu kafin ka fara musamman bahaushe shi ya fi san kawai kudi hannu ya kasa ya tsare a ce nawa ya ce kaza a fika masa a dauka a tafi ya rike hannun kudinsa ya sa aljihunsa to shi ya fi gane wannan amma ya zo ya yi sai wani kamfani ya yi ta wani fenti yana wani gyare-gyare yana kankare-kankare yana liƙe-liƙe a ce masa sai bayan shekara uku ko hudu ko biyar ma za ka fara samun riba sai ga kai wannan ba tabbas to ɗabi'a ce ta ɗan adam yana san abin da yake na kurkusa na gaggawa sama da abin da yake na nesa wanda za a ce ka jira to musulunci da ya zo abin da ya fi ba wa ɗan adam wato abin da ya fi kiran ɗan adam ya fifita shi ne sakamako na nan gaba ɗin ba na kurkusa ba ana tunatar da shi da abin da zai samu a can ba wai abin da zai samu a nan da wuri-wuri ba ba don komai ba don ɗan adam ya gallabi zuciyarsa ya fi ƙarfin zuciyarsa ya fita daga waccan ɗabi'a tashi wacce ba ta da bambanci da ɗabi'ar ta dabba ba ta da bambanci da ɗabi'ar dabba yanzu ana son ya zama yana da wata ɗabi'a da za ka fito da shi a matsayin wani halitta mai matsayi mai karamci da Allah ya fifita shi akan sauran halittu to shi yasa sai ake ta nuna masa lahira ana gaya masa kuma irin tagomashin da zai samu a can to idan har da ya yi nasara a wajen yakar zuciyarsa to sai ya fifita lahira in kuma zuciyarsa ta fi ƙarfinsa to kuma a nan sai ya fifita duniya to kuma ya halaka fa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-mawa wa amma وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى من طغى يعني تغاوى وآثر الحياة الدنيا في ترايو الدنيا وكذا قرشي كذا زوجي يستطاف قرفنسا فإن الجحيم هي المأوى فالله يكي يشي مشيسا وبنجي أنا سيكي تشيوا بل وانا بجري وانا سيكي أنا كلا سنة بجري وما قوم يجابس وانا بتغفرون الحياة الدنيا سنة في ترايو الدنيا kuma ka duba ka ga fifita rayuwar duniya yawancin abubuwa da ake na saba Allah wanda ne yake jawowa wani abu ne da ake so a samu yanzu nan a mora a nan rayuwa ta duniya dukiya ce mulki ne jama'a ce menene shi ake so wajen kokowa a kansa sai a manta da lahira kuma a ci gaba da saba wa Allah Allah maɗauki sarki ce inna hadha la fi suhufil ula lalle wannan to lalle wannan abin da aka ambata daga fadarsa qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla wasu malami suka ce a daga bal tu'thiruna hayatad dunya wannan wa'azin la fi suhufil ula yana cikin littafin farko malami wasu malami suka ce ba duka abin da ya gabata a cikin surar ba tunda a cikin surar akwai maganar sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah wa yassiruka lil yusra wala tuba za a ce da bisu bil ula ba tunda maganar karantar da annabi alqur'ani da karantar sa alqur'ani da yadda za a karantar da shi wannan abu ne da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan umma ba a cikin suratul ula aka ambace shi ba sai suka ce wannan hada ismun ishara ba zai koma ga duk abin da aka ambato a surar ba zai koma ga fadar sa kad abla an tazakka wa zakara isma rabbi fa salla bal tu'thiruna hayati dunya hazwa karshen khairu wa abqa inna hadha lalle wannan la fi suhufil ula yana cikin wato littafin farko
صحب إبراهيم وموسى لتتقن النبي إبراهيم كالنبي موسى عبد الله بن عباس كيتوا يا يندا سبح اسم ربك الأعلى تسوقا عبد الله بن عباس يجي كلها في صحف إبراهيم وموسى دكا تدا cikin صحف إبراهيم تدا cikin صحف موسى يا يندا قدر الله يتسوق وإبراهيم الذي وفى da annabi Ibrahim lokacin da ya cika abinda Ubangiji ya dora masa na umarni sai Abdullahi da Abbas yake cewa waffa Ibrahim annabi Ibrahim ya cika Allah ta ziru waziratu wuzra ukhra wato yana nufin wannan ayar daidai take da ayar da take cikin suratul najmi am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa Allah ta ziru waziratu wuzra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى أرجوها قرشاً آيوين وصمع لبيس كتشاء بالله أكي لكي كسر ون السورة بارك السورة فا كسر تلابار الزاء أكويش أتكين صوف الأولى وتولد تقام قرقو أما ابن جرير كما إلا بك فلا تفسير قرقو na cewa wannan inna hadha dinna ishara ce zuwa ga kad ablaha man tazakka zuwa fadar Allah wal akhiratu khairu wa abqa yace wannan shine abinda Allah yake nufi da inna hadha la fisuhul ula wannan shine abinda Ibn Jarir al-Tabari shaykhul mufassirin ya zaba kuma Ibn Kathir yake cewa wannan zabin nashi zabi ne wanda yake mai kyau kuma mai karfi kwarai da gaske domin a cikin surar kamar da muka fada akwai abinda baya cikin littafin farko musamman salo kurai uka falatarsa illa masha Allah wannan baya cikin littafin annabi Ibrahim da annabi Musa sannan wanda aya tana nufin Allah madaukakin sarki wato tana nuna Allah madaukakin sarki ya bawa annabi Ibrahim littafai ya bashi suhuf haka nan annabi Musa ya bashi suhuf wato ya bashi littafai wanda su ne littafin da aka rika rubuta na Taurat wato surorin da suke cikin at-taura su ne ubangiji madaukakin sarki yake ishara zuwa gare su da cewa ana nufin su wannan shine karshen tafsirin suratul a'la wanda za mu tsaya a nan sauran abin da ya rage na lokaci bayan an kira sallah kuma za mu daje da wasu bayanai wadanda suke da alaka da wannan marhala da muke Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa amin da kuka fada dai Allah ya ba mu dada abin da kuka ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبي وتم قلع وتا kwanakin baya ake ta caccaka ana ta cece-kuce a kansa wannan majalisi ba mu ce komai ba domin muna so mu ga yadda al'amarin zai kaya duk da cewa muna da ta cewa game da maganar ta fuskar addini ko da ba ku kalli abin ta fuskar siyasa ko ta fuskar wani abu na duniya ba aka kalli abin ta fuskar addini wanda kuma wannan shi ne ya fi mana muhimmanci mukan so mu kalli abu ta fuskar addini antsa ba ma ta fuskar rayuwar mu ba ko kuma menene ake ciki akwai magana wadda ba wai aka fara yin ta ba shekarun baya can an yi ta kuma bana tafila wannan karan ta fi an fi yaya ta sama da wancan lokacin maganar fifitawa wani wanda ba musulmi ba akan musulmi da wasu hujjoji waɗanda ba zan ce mutum mai ilimi ba mutum mai hankali ba zai fahimci su ba ba zan ce mutum mai ilimi ba dama mai ilimi ba yadda za a yi fahimci to mai hankali ba zai fahimci su ba inda mutum zai tsaya yi tunani kafin ya furta su ba zai faɗa ba duk yadda yake gaba kuma da wasu mutane ko yake nuna tsayayyarsa gare su
domin duk abin da za ka yi kuma ka kara wulakanta ba za ka so ka yi shi ba. Wannan magana zan fara faɗar wato kulasarta, sannan kuma da dubaita ta fuskar wato da madubin addini da madubi na ilimi. Mu ga cewa wannan magana ce da ya kamata a ce mutum mai hankali ya yi ta, wanda yake cikin nutsuwa, wanda yake da zartsi, ya yi irin wannan ko bai gamata ba. Maganar tana cewa wato da ka zaɓi wani ɗan izala, in an ce ɗan izala anan kalmar ɗan izala tana nufin ahlus sunna, ba wai tana nufin ɗan ƙungiya ba. Da ka zaɓi ɗan izala gara ka zaɓi kirista. Hujjar anan ita ce kamar haka: na farko, masallatai uku ne a Najeriya, masallacin musulmi da na kiristoci da ɗan izala. Kiristoci ba sa bin musulmi sallah, ɗan izala ba sa bin musulmi sallah. A nan mai magana ne in ya ce musulmi a kowane gidi kuma kun sani. Kiristoci ba sa bin musulmi sallah, musulmi abinda ɗan izala ba sa bin musulmi sallah. ‘Yan izala suna bin kiristoci sallah ko kiristoci suna bin musulmi sallah, wannan su suka sani. Amma lokacin da ɗan kirista ya zo ya ga ana sallah, ya ga musulmi suna sallah, sun tare hanya, aka gaya maka sallah ake, zai ce sori sori ya juya ne ya ba da hakuri. Shi kuma ɗan izala ya zo ya ga an tare hanya ana sallah, ce me ake yi ce sallah ake, zai ce aikin banza. To wannan hujja ta farko kenan, za ka fifita wanda ya ce maka sori akan wanda ya ce maka aikin da kake na banza ne. Wannan hujja ta farko, ta farko kenan. Hujja ta biyu: kiristoci sun yarda mu musulmi, in ji shi mai magana. Amma su ‘yan izala ba su yarda mu musulmi ba ne. Wanda ya yarda mu musulmi ne, za mu fifita shi akan wanda ya yarda mu ba musulmi. Ina da wannan cikin kulasar hujjar, in akwai wani da na manta a cikin hujjar a tuna mu. Za su ci yan kanmu, kiristoci za su ci yan kanmu, waɗannan ba za su ci yan kanmu ba. Duk dai yana nan dai batun su suna ganin mu musulmi ko ba, ko kuma ba sa ganin mu musulmi. To wannan magana ita kalle ta fuskar addini, ya dace a ce mutumin da zai yi rawani a kanka ana ce da su malami ya faɗe ta ba. Domin kimarsa zai zubar ga dukkan wani wanda ya tsaya ya kalli maganar, ko da kuwa masoyinsa ne, ko masoyinsa ne, zai ga cewa wannan maganar ai ba za ta karɓa a hankali ba. Idan muka zo muka ce za mu bi maganar daki-daki, abu na farko mu zo mu fara daga kan batun kirista, wanda ba musulmi ba, kirista yana ganin su su musulmi ne, waɗannan kuma suna ganin ba musulmi ba ne. Duk wanda yake ya san me ake nufi da wani musulmi ne, wani ba musulmi ba ne, ba zai taɓa fahimtar ya ake kirista yake ganin ka kai musulmi ba. Domin abinda kirista yake ganin ka kai ɓatacce ne, halakakke ne. In ka mutu wuta ko ba kai ba aljanna, ba kiristan da yake kallon musulmi da aljanna, ko wanda ya tsira ko mai gaskiya, kirista baya ganin sa haka. To me abu ma'ana da ya ce da kai kai musulmi, ya taya kai ce da kai kai musulmi kenan. Alkur'ani ya gaya mana ɗaro ɗaro, muna karanta alkur'ani ko ba makaranta, ya gaya mana shi kuma wannan da ya faɗar wannan magana, ya kamata a ce ya karanta wannan. Allah yake cewa wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara. Allah ya kare sa, sai ce tilka amaniyum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Alqur'ani shi ya gaya mana mutanen nan ba abin da suke cewa musulmi, lan yadkhul aljannata har abada, lan dinna da nabi littabi har abada, ba wanda zai shiga aljanna sai bai yahudi ko ba nasara. kuma kace wai Yahudu yana banda Nasara yana ganin ka musulmi me ya faru ya garka yana kallon ka musulmi dan wuta wanda ba zai shiga aljanna ba har abada me kalmar musulmi take nuna maka kaga wanda yake karanta Qur'ani ba zai faɗi wannan magana ba sannan Allah shi yake ga mana wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu ba ka ganin ku shiryayyu in kuna so ku zama shiryayyu ku zama Yahudu ko Nasara Al-Qur'ani yake ga mana wannan ba tun yau ba amma mutum yazo ce a waɗannan suna ganin musulmi wani irin musulmi kike ganin ka suna ganin ka batacce sannan abu na biyu wanda shi ne ba ku tuna ba ba cewa waɗannan suna ba sa zagin waliyanmu ba sa zagin shehunanmu waɗancan kuma suna zagin shehunanmu suna zagin waliyanmu ana mumanta da batun shin ana zagin waliyai ko ana zagin waliyan nasu ko shugaban nasu ko ba a yi mubar wannan magana amma ka dube ta ta fuskar addini kaga wanda duk ya aka ce kirista ne ko ga yahudi wani irin kallo yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana maka kallon ne yana maka kallon makaryaci wanda yayi wa Allah ƙarya yace shi annabi ne alhalin ƙarya yake shi ba annabi bane yace an saukar masa da alqur'ani alhalin ƙarya yake babu abin da Allah ya gaya masa babu wani alqur'ani da Allah ya saukar masa yace ya zo da addinin gaskiya alhalin addinin ƙarya zo da shi ba gaskiya wanda yake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam makaryaci ne ma'aici ne yayi wa Allah ƙarya yayi da'awar annabci alhalin makaryaci ne fatacce ne dan wuta ne da shi da wanda ya zagi shehu ko kai ya zagi ka wanne ne ya fi sauki ba wanda ya isa ya ce kirista yana ga annabi mai gaskiya kirista yana ga annabi makaryaci ne in ya gaji mai gaskiya ne ya zama gumi ne ka zama musulmi inda ya yarda annabi wa rasulullah shi kana ya musulunta kirista yana ga annabi makaryaci ne Al-Qur'ani ƙarya ce magana ce kirkira ya jingina wa Allah yayi wa Allah ƙarya sai ka zo ka ce gara shi da ya ƙarya ta manzon Allah ya zagi manzon Allah da wanda zai zagi shehinka anan ne kake so ka cewa al'umma shehunanka da waliyanka sun fi manzon Allah da a taɓa shehunanka gara wanda zai taɓa manzon Allah wannan idan da a ce ma abinda kake da awa da haka yake kowa ya zo ya san yadda Ahlus Sunna suke karanta irin mu karanta nassi mu karanta hadisi mu karanta aya wani malami ya yi magana mu karanta in daidai ce mu ce daidai ce kuskure mu ce kuskure amma magana mu ce wani mu zage shi ko mu faɗar magana a kan ko mu ce asalin sa kaza ne ko iyayensa ko wani duk wannan ba a gaban mu to ko da za a kaddara cewa an yi haka din ba yadda za a yi ka ɗauko wanda shi manzon Allah ne gaba ɗaya yake kalubalanta ka fifita shi akan wanda yake kalubalanta ka da shi ne inda hankali wannan ba za ta yi sannan abu na uku wanda duk yake bin da'awar Ahlus Sunna kai tsaye ya san Ahlus Sunna a ilimance suke abubuwan ba su yadda haka kawai a kafar da mutum ba babu wani wanda yake bayanin mawani'il kufri irin Ahlus Sunna ba na jin akwai wannan bayanin a cikin wasu adabiyyat na wata dariƙa ko na wani abu ba adabiyyat din sunna ba su suke magana mawani'il kufri sukan ce mutum zai iya aikata aikin da kafirci ne amma ba za ka kafirta shi ba wannan mun sha faɗa a karatunmu ba wani abu ne da yake koyon sa ba ma taqiyyarsa ce mutum na iya yin abin da sunan shi kafirci sunan aikin shirka sunan aikin fasikanci sunan aikin munafici amma ba za ka jefe shi da wannan sunan ba saboda wasu mawali wasu abubuwa da za su hana Ahlus Sunna a darussan su suna bayanin wannan na san margayi Sheikh Jafar Allah ya kara masa rahama a darussan su ya sha bayanin wannan kuma dukkan malaman sunna sun sha wannan bayani kaga wanda yazo yace wasu suna kafirta musulmi don aka gara kirista da su adan shine ya kafirta musulmi adan shine ya kafirta musulmi domin su wasu ke gara kirista da ruwa shi shi ya kafirta musulmi amma kowa ya sani mun sha fada a nan da wasu gurare Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi akwai munazara da yayi da ƴan tariqar rufa'iyya ɗan tariqar rufa'iyya in sanin yadda ake shirka ne sun funa mu sir rufa'iyya al-fata'ihiyya wanda Ibn Taymiyyah yayi munazara da su ya tabbatar da abubuwan da suke yi da duk shirka ne duk tsafi ne yace to amma da yawan kuku ku gane ba yake ce musu da a ce ni ne na yadda da abinda ko yanzu kuka yadda da shi to na yadda ni kafiri ne saboda ni na gane abin shirka ne ko tukunna ba ku gane ba dan sauran ka ba wannan shine misali na al-alimur rabbani malami na Allah wannan shine misali malami na Allah baya reaction baya raddu fail an taba ni to sai ni ma na taba mutum malami da Allah baya wannan malami da Allah yana aiki da fadar Allah ta'ala wala yajrimannakum shana'u qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa kada gaba yayya da wasu mutane su sa ku yin adalci ku yi adalci huwa aqrabu lit-taqwa ke ku kusa da taqwa Allah ce idza qultum fa'dilu duk sanda za ku yi magana to ku faɗa adalci ka duba Ibn Taymiyyah irin bala'in kiyayyar da malaman lokacinsa suka nuna masa an yi masa ɗauri ba ɗaya ba ba biyu ba kusan a rayuwarsa an ɗaure shi ya kawo don sau bakwai yana shiga kurkuku karshe ma daga kurkuku a fito da gawarsa akwai lokacin da wani wani shugaba a nan cikin dimashi wani kwamandan sai ya yi masa juyin mulki ko da ba usu miyagun malaman da suke rigima da Ibn Taymiyyah suka goya wa bayan mai juyin mulkin nan suka goyi bayan mai juyin mulkin nan suka koma gindinsa suka tattare su ci gaba da zuga shi Ibn Taymiyyah na tantsare a kurkuku a yayin da shi wannan da aka wajen mulki ya samu dama ya yi nasara ya kwato mulkinsa ya sa aka kawo malaman da aka je aka rufe ya sa Ibn Taymiyyah aka je aka fito da Ibn Taymiyyah ya zaunar da Ibn Taymiyyah ya ce to kaga abinda malaman nan suka yi kuma ni da kai duk makiyanmu ne abinda nake so yanzu kai min fatawa me ya kamata a yi wa malaman nan malaman nan a cikin su waɗanda suka yi sa'ayi sai an kashe Ibn Taymiyyah saboda suna ganin shi murtadi irin su Ibn Makhluq irin su Nasrul Manbaji Ibn Sarsari duk sun tsaya su ga cewa sai sun ga an tsigar da jinin Ibn Taymiyyah amma da yake alim ne rabbani malami ne na Allah zuciyarsa a tsarkake take ba maganar rawar gayya ce a gabansa ba ko an yi min sai rarama sai ya ce wa wannan sarki da saraki ya ce da shi kaka kuskura ka taɓa malaman su ne hasken gari idan ka kashe waɗannan malaman ka gaya min waye zai karantar da al'umma ba ka da a saki su ya kasa samun kalma ɗaya da zai yi amfani da ita Ibn Taymiyyah ji mutuncin malaman tare da cewa Ibn Taymiyyah ya sha wahala a hannunsu kuma yana cikin shan wahala har ta kai Ibn Makhluq shi kansa alfari Ibn Makhluq yake cewa kai sha'ani Ibn Taymiyyah yana da girma min yi sa'ayin yadda za mu kashe shi shi kuma Allah ya ba shi dama a kan mu amma ya yafi mana to duk inda malami da Allah yake ba dan bid'a wannan ita ce dabi'arsa baya duba ni ne aka yi mu ni ma sai dai kokari zai yi ya ganar da abokin husumarsa in ma da a ce shi yake kan gaskiya ya kokari ya ganar da shi ya tausaya masa ba zai ce to tunda ka kafirta ni to gara kirsa ne kuma ana ne kafirta ka san sama kafircin ka yafi dashi. Sannan abu na hudu, min lawazim, wato daga cikin abin da magana na za ta lazimta. Mun san shugabannin ƙasar Saudiya da waɗanda suka rasu da waɗanda suke da rai sun suka taimaka wa da'awar Muhammad ibn Abdul Wahhab, wacce ake jifan mu da cewa mu ɗan wannan da'awar ne, Wahhabiyawa ne. Sun suka taimaka musu, suka ba su fawa, suka ba su ƙarfi, suka buga da littattafan, suka yaɗa iliminsu, suka yaɗa littattafan su ko'ina duniya, har muka samu muka karanta mu ma muka zama Wahhabiyawa. A bisa wannan maganar da yake faɗa, da wanda yake tare da Wahhabiya ko shi ba Wahhabi ne, gare Kirista ne shi. A bisa wannan maganar, kamar yana cewa da waɗannan mutane su ci gaba da rike Saudiya, gare Ali Bush, gare Ali Bush zo su ci gaba da rike Saudiya, gare Ali Bush waɗanda suka kashe musulmi a Afghanistan suke cikin kuma kashewa ba su daina ba. Wanda suka kashe musulmi a Iraq kuma har yanzu suna yi ba su daina ba. Wanda suke azabtar da musulmi a Guantanamo kuma har yanzu suna yi ba su daina ba. Wadanda suka rika yi wa Alkur'ani fitsari suna jefa cikin shadda. Gara su zo su riƙe Saudiya da Ali Bush su riƙe tun da Wahhabiyawa ne, da Wahhabi gari Kirista. Wannan shi ne abin da ya kamata ya yi fatawa a kansa, ya fito ya faɗa. Tun da dai a gurinsu muka tsotso Wahhabiyancin nan, mu su suka kare tukufan nan ƙasashen Muhammadu kan su suka zo suka ɗauka kwasan mu suna kai mu Zabi Arbadina, ana karantar da mu Wahhabiyanci. Sai a fifita Ali Bush akan Ali Bush, mutum ya fito ya faɗi wannan, ya ce gara iyalan Bush su ɓaci Al-Haramai ne. Tunda su ba sa ganin su kafire, su suna ba su dama masu yaɗa ɗabi'arsu. Tunda ko kwanan nan ai an gayyace su, an zauna da su, an ce musuluncin nan naku shi ne daidai, kuma za mu taimaka muku da kuɗinmu akan ku ci gaba da yaɗa shi a cikin musulmin Amerika. To sai ka fifita mulkinsu ga ƙasashe abin da garuruwan nan masu alfarma a kan Ali Saud wanda suke ɗaukar 'ya'yan musulmi suna karantar da Wahhabiyanci. Wanda wannan shi ne abinda magana ta take nunawa, kaga mai hankali ɗaya zai faɗi wannan. Sannan abu na biyar, a ƙasar nan da duk irin tsangwama da aka yi sunna da ɗan sunna a ko'ina an kashe ahlus sunna, ba ma mabiyi ba, an kashe malamin sunna, an ƙona makarantar sunna, an rushe masallacin sunna, an kare mai wa'azi, an daki mabiya, an kori mutum daga gidansu, an raba shi da matarsa. Babu irin cuskunawa da wulaƙanci da bayan wannan sunna. Amma a gaya mun inda ɗan sunna suka karkashe musulmi, irin kisan da aka yi wa musulmi a Gabs, a faɗa mun inda ɗan sunna suka yi kashe musulmi, irin kisan da aka yi musulmi a kafancan, irin wanda aka yi musu a yawon shanda, irin wanda aka yi musu a Bauchi, a faɗi inda ɗan sunna suka fito da makamai suka kashe musulmi. Su ne victim, su ake yi wa, a rushe masallacinsu, a dake su, a sare su, a kashe. Amma ka ce wai wannan shi wanda zai a cikin masu aƙidarsa aka samu wanda suka kashe mutane kisan kiyashi, wanda har yanzu wasu suna hannun arna ya matan musulmi da yara ƙanana. Ka ce gara su in sun ga muna sallah tsori suke cewa. Wanda yake rayuwa a wannan ƙasar ya kamata ya faɗi wannan fisa bin ɗaya, ya kamata ba. Sannan banda wannan, ka ce idan Ali suna zo ga an tara hanya zai ce aikin banza. Wannan magana ya kamata mutumin da zai faɗe ta ya ce ga gurin da aka yi abu, ga jiha, ga masallacin, ga wanda ya yi, ko ga inda aka yi, ga waɗanda abu aka yi a gabansu. Kakka ma haɗa shi da kwanan wata, a tara ya manta kwanan wata. Wallahi in za a kashe mutum ba zai iya kawo wannan hadisa ba, kawai kira ce, ƙage ne, ƙarfi ne, ƙarfi ne.
haka kawai aka kirkire wata kissa ina shi da suna shi da ake zuwa rusa masallacin shi ne zai ce wani aikin banza a kyale shi duk inda dan sunna zai je ya ce mu waɗannan mutanen aikin ku aikin banza ne to sai dai rusa ina za a kawo kuna da wannan abin da tunni ba su da shi jawabi za ka yi na tunani na hankali sai suna da zanga ba kuma a nan kasar ba har a Senegal kwanan nan wani dan Senegal yake ga mu littafi da aka yi a wata kasa a Sudan akan ɗari kasai da suke zanga zanga eh wani da yayi littafi akan ɗari kasai a Saudiya shekaru masu yawa da suka ji labarin littafin ba su makaranta ba yan ɗariƙar muridiya har gaban shugaban kasa sai da aka ji cewa ya zaɓe shugaban kasar ya sa akwai kwamiti da ministan ilimi da waye aka zo aka zauna aka ce masa ai ranka ya daɗe wannan wani rubutu ne aka yi na masters na MA a jami'a kaza kuma profesa wani da wani suka yi mulakashi ya ce au ashe ma abun academic issue ne ba za a academic issue ku kawo shi nan wannan abin ne da aka yi a jami'o'i ko ne ta rubu jami'o'i mun yarda da su ba abin da jami'a za ta yi wani abu ne na bincike shi ya dauka ma wanda ya zauna ya rubuta zage zage ya kira sunan wasu mutane ya zage su ce a wannan su ba su ma san da waɗannan ba su rigima saboda haka nake cewa magana din irin wannan ba magana ce da mai hankali ya kamata yi ta ba wanda ma za a jigila shi da ido saboda lawazim din sa lawazim ne masu buri shi yasa ahli sunna har gobe karantarwar mu ita ce muna nan akan abin da alqur'ani da sunna da magabatan farko suka karanta muna nan kan wannan abin da yake shirka ne ba za ka iya kankarewa ka ce tauhidi ba ne abin da yake munafici hadisi yace munafici ne yin kaza ba za ka iya gaida shi cewa ikhlasi ne ba abin da yake bid'a ne ba za ka iya cewa sunna ba ce dole kowanne ka kirawo shi da sunan sa bai da za ka iya canza wadda da ya ba ilmu a kusa ko inda Allah ko mai za ka kira shi da sunan da Allah da manzon sa suka kira shi da shi muna kafa kafa wajen yanke hukunci wannan kowa ya sani muna kafa kafa wajen yanke wannan hukunci wajen yanke ma wani muayyani hukunci lokacin da wasu suka dau gafi saboda a lokacin ake takata a da'awar akan ba za su ci yankan daman kaza kaza ba ni duk da yana daga cikin wanda aka rikici da su akan ba a isa ba ya saba musulunci ka ce kana garin musulmi ba za ka ce kan wani musulmi ba in yau wani wanda ka gan shi ne yana kafirci ka kama shi dubu dubu cikin kafirci ya yadda kafirci yake yake bari ya yanka to nan ne za ka kawo matsalar a ci ko ba a ci ba wanda mu a lokacin tibirewa muka yi cewa in dai za a ce bismillah kawai a ci ko ma waye yanka mutum 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 ahlus sunna mutum yan izalam saboda haka wata matsala ce da aka yi maganganu a kanta saboda lokacin ake karatu ta zo ta wuce tintini ka zo ka ɗauko wani ma ba a haife shi ba lokacin da aka yi amma yanzu yana nan ɗan tafifin sunna amma ka zo ka ɗauko ta ka dan kawai biyan wata buƙata abin da nake so in rufe shi a wannan magana a wannan gaba ba da mamakin wani wanda ya yi zurfi a cikin sha'anin sufiya hawa iri biyu ne akwai sufiyatu ahlul hadith su ne na farko waɗanda a gurinsu ne aka kwaikwayi sufancin irin su Junaid Sayyidu Ta'ifa Junaid bin Sunna ne irin su Salim Ibrahim al-Tusturi irin su Hudayr ibn Iyad irin su suna da su Abdul Qadir Jilani da sauransu da sauransu suna da yawa Ibrahim ibn Adham Abu Sulaiman al-Darani Ma'ruf al-Karqi da sauran waɗannan suna da ibada da zuhudu da yawan ta'adduhi amma ba su san falsafa irin ta mutanen Girka ba sai lokacin da su abin da Al-Husayn ibn Mansur al-Hallaj suka bayyana wanda ya shiga kasar India ya koyar da ake tsafa-tsafin Indiyawa ya shigo da sunan karama ya rika nuna wa mutane tsafa-tsafi yayi dawar Allah daka yace shi Allah ne su Ibn Arabi suka biyo bayansa suka bi hanyar sa suka tafi akan irin tafiyar da yayi suka shigo da aqidoyin da falsafa mutanen falsafa ta Greek wannan shine tasawuful falsafa sune gulatul falsafa wadanda su a gurin su addine ba duk daya ne babu bambanci tsakanin wannan addini da wannan addini babu magana bauta ba wani ba Allah ba duk wanda ka bauta Allah kawai ka bauta ba hanyoyin zuwa ga Allah din ne suka sha bambam daban-daban wani ya biyo ta hanyar gunki wani ya biyo ta hanyar wani wani kutittire itace wani ya biyo ta hanyar aljanu wani ya biyo ta hanyar Allah din kansa wani ya biyo amma duk za su hade ne a guri guda ma haddai ce har ta kai حلاج ابو مسعود بن المنصور الحلاج حسين بن منصور الحلاج يلا جوا عقد الخلائق في الاله عقائدا وانا اعتقدت جميع ما اعتقدوه متاني suna da aqidu daban-daban game da Allah ne duka aqidunsu aqida tace to wanda yake da ra'ayin gulatu sufiya wanda su ne su gaba ɗaya daga baya suka yi saidara akan shi anan harkar sufanci su ma wannan aqidar ta karshen nan wanda suka yi nutso ciki ba abu ne mai sauki su fifita wanda ba musulmi ba kamar su wanda duk yake da wannan aqida kuma ya karanta wannan adabiyatin ba ba maki ya haka shi yasa wani lokaci da an gaya mu wani wanda yake intisabi zuwa ga irin wannan hanyar yayi irin wannan ba zan yi mamaki ba saboda in ka nutso cikin abin da din su za ka ga cewa su a gurin su addinai ba wani wanda zaka fifita akan abin nan Ibn Arabi an littafi akan imanu fir'aun mun sha faɗa ana ta fir'auna ba mu'mini ne kaga yanzu fir'auna ya tsaya zabe zai zabe shi sai jefa masa qur'ani tunda mu'mini ne ba a gane shi bane magana da yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi ku ala rabbukum ala huwa ala haqq ta gaskiya faɗa to kaga inda a ce zai zo ya tsaya zabe dole za a jefa za su jefa masa qur'ani man masu wannan aqida na san da yawa daga cikin masu dingila zuwa ga sufanci ba su da wannan aqida bas ma santa ba kuma in ka ga masu idan su fitar da ita su ce su dai ƙarya ake mu musu amma wanda suke cikin suka zarfafa a ciki sun san da wannan dan haka wani lokaci bakin su zai iya furta wannan aqida ta wata hanya dan haka sai kai mamaki lokacin da kaje ana faɗa irin waɗannan maganganu gobe za a fara zabe mun san dai kalubalen da yake gaban musulmi mun san abinda muke kuka da shi a gurin mu musulmi ba na nan Najeriya ba na duniya kamar yadda je nake faɗa a program da nayi a jiya TV a gurin mu musulmi mun san cewa abin da yake wajibi akan mu shine kobawa ga littafin Allah da sunnar Manzo sallallahu alaihi wasallam da tabbata a rayuwarmu ba za mu taɓa samun abin da muke so na falahi da nasara da ci gaba a duniya mu tukar mu koma ga wannan asalin ba duniya cikin dan kankarin lokaci ta birkici tun lokacin da taki wanda ita ce daular musulmi ta farko da ta fara raba siyasa da aki lokacin duniya ta shiga cikin wani rudani da malamai suka zo suka samu kansu cikin wani yanayi da basu taba da ba a taba samun musulmi ba su taba samun kansu a cikin sa ba shi yasa zaka samu dole ta tafi da akai da baya ba ta tattauna yanayi irin wannan sai ta wata zawiya kankanwa amma ba malamai ba ta tsawori cewa al'adar Islami gaba daya zai rikice ya koma hannun mutanen yamma su suke tsara masa yadda zai rayu kuka zo muka samu kan babbar tata cikin wannan yanayi wanda tun daga wancan lokacin har zuwa yau kuma za a ci gaba malamai da masoya a Allah ba fitika suke akan yaya al'umma za ta samu mafita amma a hakan ba za su yarda su zauna su zama bayan wasu ba dole su tashi su yi wani abu su kwaci wani abu na haƙƙin su wanda za su iya kwata sannan su ci gaba kuma da tunanin me zai bai da wannan al'umma zuwa ga kadar kwanta na farko wanda shine tsarin Allah babu wani musulmi wanda zai fifita wani tsari akan alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai dawo ba musulmi bane amma in dai musulmi ne ka daga tsarin Allah ka daga wani tsarin da ba na Allah ba zai ce na Allah ne a gaba ta yi san zuciya ta yi wani abu tsoro ta yi kwadayi wani ne ya sa shi ya bi wancan din amma dai a zuciyarsa baya tsaya fifita wani tsarin da ba na Allah muna cikin kalubale al'ummar mu a nan kasar ba mu da jagorori ba mu da shugabanni muna kishin su sai dai kullun a rikai mana wato tarihi ana gaya mana sartauna 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 amma an kan samu waɗanda za su zama bi haƙƙin suna bisa irin aƙidarsa ta san al'ummarsa da yada addinin musulunci ka duba da yawa waɗanda suka musulunta a hannunsa ƴaƴansu suka yi rada yanzu da su muke fama ƴaƴan waɗanda suka musulunta a hannunsa da irin yadda malam Abubakar gumi ya taimaka masa kowa ya san wannan amma yanzu su waɗanda ake ganin jagorori ne ta fuskar siyasa su suke gujewa malami su suke faɗa da malami in kaga sun jawo malami a jiki to yusabbihu bihamdihi wa yuqaddisu lahu to wannan shine za su jawo amma wanda zai ce da su ku zama na Allah ku zama masu gaske ku yi adalci kar ku ci dukiyar al'umma ku yi kaza wannan abu kun faɗa su na sha faɗa ni ba da zargin wani kirista ya so dan uwansa kirista ya taimaka ɗan uwansa kirista wannan a bisa muktaza ɗabi'ar dan adam haka ya kamata mu na mun me zai sa ba za su yi ba a nuno wani shugaba na siyasa mai rike da wani mukamin siyasa a coci a gaban pasto ana masa addu'a ko ana karanta bible da shi ko ana waƙe-waƙe da rere a nuno shi a yanci a nuno shi a labarai mutane ko ai an nuno shi ma ka gan shi a cikin coci a to kai a nuno na ka masallaci mana a nuno shi a sahun gaba a nuno shi ana karatu irin wannan yana sauri nawa ka taba gani in ka ga an nuno wani gurin maulidi ne amma a nuno shi inda za a ja aya a fasa a ce Allah ya ce annabi ya ce ba zai zo ba ba zai zo ba to kaga kai kake da matsala ba za ka kai kana kallon su ne suke yi ba kai na kan za ka caccaka kai kokarin gyara ta matsalar don haka duk matsalar mu ta azma ce muke ciki ta ba mu da shugabanni duk wani abin da yanzu ake ta faɗa duk zakin baki ne duk daɗin baki ne ba ka iya gaskata shi ba sai abin da yazo ya auku a aikace shi ne za ka gaskata amma ba abin da ake faɗa ba saboda haka kowa ya yi ta istibara ya ga me ya dace yayi a irin wannan yanayi ba za ka iya cewa ku yi nan ba ko ku yi nan a cikin duhu bagamniya ake yi lai duk bagamniya muke yi cikin duhu ba mu san ina aka nufa ba za ka ba za ka iya cewa wani sakamaka nan ba ya je ya faɗa rami ce ka jefa shi saboda haka a je a yi ta addu'a Allah ya zaba mana wato baki-baki a kan bakin giran har yanzu daga baki-baki sai baki ke ko Allah ya zaba wani baki-bakin kuma Allah ya wanke shi ya dafari da fatan wannan hayaniya da za a zo a shiga Allah ya nuna mana farkonta da ƙarshenta lafiya a yi a gama lafiya kuma Allah maɗaukakin sarki ya ji kanmu ya tausaya mana ya mana rubuce ba don halinmu ba ya dube mu da idan ramarsa da falalarsa kai dube mu da adalinsa ya yi mana mu'amala bi fadlihi wa lutfihi la bi adlihi ya yi mana mu'amala da adalinsa duk sai mun halaka wannan shine fatanmu don mu ci gaba da addu'a ita ce babban makamin da zamu iya rikewa ci gaba da addu'a da fatan Allah madaukakin sarki ya yi mana lutfi duk wanda wani bala'in da ya fi karfin mu ubangiji kaka jefa mu cikin sa ka kade mana shi ta yadda ba mu zata ba ka kawo mana wani faraji na gaggawa ba dan halin mu ba Allah madaukakin sarki ka dubi salihan cikin mu masu ruku'u da sujada masu tsayawa cikin dare suna roƙonka masu fitar da dukiyarsu su ciyar fi sabilin masu fafutuka don yada addininka da gyara al'umma da yara ƙanana wanda ba su san zunubi ba da tsofaffi wanda suke kwanci a gida marasa lafiya ubangiji ka dube mu ka laddafa ma waɗannan ka laddafa mana da dukiyarka
amin
wannan ita ce shi ne a guri na babban makami da zai yi wasiyyar harki sannan kuma kowa ya istikara ya ga cewa menene shi a tunaninsa yake ganin ya kamata ya yi da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora akwai ɗaya daga cikin malamai masu da'awa a sunna wanda na san duk da uwa an ji labari
malamin ma'amakon da ya kara a yalmasarar.